الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna 6 ga watan Zulhijja, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 5 ga watan 7 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li Itiqadil Hadi ila Sabilir Rashad na Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ba dai fi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Na'am. Wai tambayar ɗan uwa dangane da azumin rana Arafa, tare da cewa a wannan shekara Arafar wato ta kama ranar Juma'a, haka ne lalle akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi hani game da kadaita ranar Juma'a da azumi na nafila. To amma wani azumin na nafila? Azumi na nafila wanda ba shi da sababi, an gane ko? Haka kawai mutum bai tashi yin azumin nafila ya ce ranar Juma'a zai yi ba tare da ya azumci yini gabaninta ko kuma azumtar yini da ke bayanta, to wannan ya fada cikin hani. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da wata daga cikin matansa tana azumi a ranar Juma'a, manzon Allah sai yake tambayar ta, yace jiya kin yi? Tace a. Kina da nufin yi gobe? Tace a. Manzon Allah yace to maza a ji. Haka hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kar ku azinci ranar Juma'a sai idan kun azinci yini gabaninta ko kuma kuna da nihin azimtar wato abinda ke bayanta. To wannan hadisai abinda suke fa'idantarwa haramcin kadaita ranar Juma'a da azumi na nafila, amma azumin da ba shi da sababi. Duk azumin da yake da sababi to wannan baya cikin hani, sawa'an ya faɗo ne ranar Juma'a ko ranar Asabar ya faɗo, wannan ana iya azumtar shi. Kamar misali azumin Arafa da azumin Tasu'a da Ashura da azumin sha uku, sha huɗu, sha biyar da azumi na rakiyar wata da azumi irin na Annabi Dawud, to wannan koda ya fadu ranar Juma'a ko ranar Asabar ba laifi akan iya azumta. Wannan ita ce fada ne rinjaye daga cikin maganganun malamai, fada ce ta jumhurin malamai hadisai, kuma sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da haka. Wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatarwa shine hadisin da Hunayda ibn Khalid, Allah ya kara masa yadda, daga wata matarsa, daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin yana cikin sunani Abi Dawud, Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin. Take fada take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumci wato kwanuka tara na farkon Zulhijja. Kaga a cikin waɗannan kwanuka tara na farkon Zulhijja akwai ranar Asabar, an gane ku? Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tafi akan cewa duk azumin da yake da sababi to koda ya faɗo ranar Asabar ba laifi ana iya azumtar shi ko Juma'a. Yanzu inda mai tambaya zai tambaye ka a ranar Juma'a wani azumi kake, ca za ka yi masa azumin Juma'a ko azumin Arafa? Amsar da za ka bashi azumin Arafa. Kuma kar mu manta hajjin ban kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi ta a wace rana ya yi ta? Ya yi ta a ranar Juma'a. Wasu daga cikin jama'a ta sahabbai suka samu gaddama da ja'in ja tsakanin su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya dau azumi a rana Arafa. Wasu suka ce a shi bai dauka ba. Ummul Fadl, mahaifiyar Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, tace bari na raba muku garrama. Ta cika gidauniya da wani abun sha ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan yana tsaye a filin Arafa akan ragumansa. Manzon Allah ya kafa kai ya sha a gaban kowa, an gane ko? Ya sha a gaban kowa. Kaga wannan dalili ne wanda ya nuna cewa a wannan ranar ta Arafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hajjin ban kwana ranar Juma'a, da yawa daga cikin jama'a na sahabbai azumi suke. To dan haka anan ba maganar cewa sai ka azumci Alhamis sannan zaka azumci ranar Arafa in ta faɗo Juma'a. Zaka iya azumtar Juma'ar ita kadai da nihin azumin ranar Arafa, ba sai ka hada ta ba da ranar Alhamis, an gane ko? Haka inda Arafa za ta faɗo Asabar ko Ashura ta faɗo Asabar, to wannan mutum baya cikin hali. Inda mai tambaya zai tambaye ka azumin Asabar kake ko azumin Arafa kake, ta za ka yi masa azumin Arafa ne nake. Don haka dai magana mafi rinjaye duk azumin da yake da sababi to wannan baya cikin hani, sawa'an ya faɗo ne ranar Juma'a ko ya faɗo ne ranar Asabar. Misali mutum ne bai riga ba ya mallaki abin layya kuma yana da nihin yin layyar, kuma watan Zulhijja ya kama, zai iya yanke farcensa ko ya aske gashinsa? Matukar mutum yana da nihin yin layya ko da layyar ba ta riga ba ta shigo hannunsa, in dai watan Zulhijja ya kama to dole ya kame game da yanke farce ko aske wani gashi har akai lokacin da wato ya yanka layyarsa. Dan shi hadisin ba yana nuni ba akan cewa wanda ya mallaki layya, an gane ko? Ya sa ta a hannu cewa shi ne hanin ya hau kansa, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan watan Zulhijja ya kama wa arada ahadukum an yubahiya, ɗayan ku yana da nihin yin layya, manzo Allah ya ce karya yanke wani abu na farcinsa ko gashinsa har sai an kai lokacin da ya yanka layya. Da haka dai anan sawa'an mutum ya mallaki dabbar ko kuma bai mallaka ba amma yana da nihiyi, to wannan hani ya shafe shi. Kuma abinda muke so mu sani shi anan, koda a ce mutum ya yanke farcinsa ko ya aske gashinsa, sawa'an akan rashin sani ko akan mantuwa ko kuma da gangan, wannan duka bai shafi layyarsa ba. An gane ko? In akan rashin sani mutum ya yanke farcinsa ko ya aske gashinsa ko akan mantuwa, to wannan ba shi da laifi. In da gangan ne mutum ya yanke farcinsa ko ya aske gashinsa, to a nan kuma abin da yake kan shi tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kuma wannan bai rage komai daga cikin lada wanda yake na layyarsa. Tare da cewa ita kanta mas'alar maganganu uku ne na magabata, wasu sun tafi akan haramci, wasu sun tafi akan karhanci, wasu ba sun tafi akan halacci. Mutum yana iya yankewa ko ya aske gashinsa kamar yadda sun kafa hujja da wasu dalilai, amma dai magana mafi rinjaye hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, abinda hanin kuma yake fa'idantarwa shine haramci. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen gabar da malam yake bayani na cewa wa man wali al khilafa, wato duk wanda ya jibinci khalifanci, ma'ana jagorancin jama'a ta musulmi, wajtama'a alaihi nas, jama'a suka hadu a kansa sun yarda sun amince masa a matsayin shugaba, waradu bihi suka gamsu da shi, awqadabahum bi sayfihi, ko kuma yayi rinjaye a kansu ya nuna musu fin karfi da takobinsa, ma'ana ya karbi mulki, ma'ana ya juye mulki, hatta sar khalifatan, har ya zamanto shine khalifa. Wasmiya amiral mu'minin, aka ringa kiran shi da suna amirul mu'minin. Malam yace a aqidar ahlus sunna wal jamaa wajabat ta'atuhu, yi masa da'a game da duk abin da yayi umarni ko yayi hani, matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa, ya zama wajibi. Wa harumat mukhalafatu, saba masa malam yace ya haramta. Wal khuruju alaihi, da yin ta yi masa tawaye, ayi fito na fito a yake shi. Wa shaqqu asal muslimi, da tsaga wato sandar muslimi, ma'ana raba kan muslimi, wani ya koma gefe yace shi ma shi shine shugaba, to wannan duka ya haramta. Mun yi bayani a darasi da ya gabata hanyoyin wato shine hawa kujera ta karagar mulki a shar'anci, hanya ce guda uku, an gane ko, wadda babu ta hudu. Hanya ta farko shine jama'a su yi shawara, su tattauna, su ga wane ne ya dace ya zamanto jagora na musulmi su shugabantar da shi. Wannan ita ce hanya ta farko daga cikin hanyoyin wato zama shugaba a musulunci. Kamar yadda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana shimfiɗe kafin a yi jana'izarsa, al-ansar mutanen Madina, sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka je suka hadu a wata sakifa ta Banu Sa'ida, suna tattaunawa domin su nada shugaba wanda zai mai gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da jagorancin al'umma, wanda wannan yana nuna mana mahimmancin shugabanci a musulunci. Gawar fatana shimfida kafin abin ne ake famar nada shugaba, saboda al'umma ba ta tafiya matukar babu shugaba a ciki. Shugabanci yana da mahimmanci a musulunci. Yanzu ka kaddara ƙasa a ce ta yi awa ɗaya babu shugaba, to ƙarnar da za ta biyo baya a cikin wannan awa ɗaya sai ya zamanto a shekara goma ma ba za a yi ɓannar da ta kai wannan. To shi ya sa in shugaba Allah ya masa rasuwa, ba sai an binne shi ba, kafin a binne shi ake famar a ce to wani shi ne jagoran al'umma a yanzu. To don haka su mutanen Madina suka haɗu suna famar su fito da wanda zai zamanto shi ne shugaba na musulmi. Al-Muhajirun sai suka ji labari, a lokacin nan sai suka yi gaggawa suka iske ƴan uwansu al-Ansar don kar a samu wata baraka. Wanda waɗanda suka tafi suka iske su akwai Abubakar, Allah ya kara masa yadda, da Umar da Abu Ubaida da sauransu. Lokacin da suka isa wannan rumfa ta Banu Sa'ida, an haɗu ana tattaunawa. Farkon wanda ya ɗau magana shi ne Abubakar, Allah ya kara masa yadda. A lokacin nan yake nuna musu cewa shi ga ra'ayinsa, ga shawararsa, jama'a ku tsaya ku nazari game da waɗannan mazaje biyu. Abubakar ya ce na yarda da su, na amince musu ku zaɓi ɗaya daga cikinsu ya zame muku shugaba, in ma ku zaɓi Umar ibn al-Khattab ko Abu Ubaida shi ne Amir ibn al-Jarrah. A lokacin nan Umar, Allah ya ƙara masa yadda, sai ya ce da Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce me ko mun hannunka? Abubakar ya miƙo hannunsa, Umar sai ya dora akan hannun Abubakar, hannun Abubakar ya jimke, ya ce na yarda na amince kai ne shugabanmu, kai ne khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ta yaya ba za mu yarda da kai game da lamarinmu na duniya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda mana da kai akan lamarinmu na addini? Ganin Umar yayi mu baya a kai tsaye, sauran jama'a waɗanda suka haɗu a wannan wuri dukkansu sai suka yi mu baya ga Abubakar, suka ce sun yarda sun amince shi ne khalifa na musulmi. Sannan aka je aka yi jana'izar gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan an gama an dawo, Abubakar ya shiga masallaci yayi yabo da jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala, yayi wata takaitacciyar khutba wadda a cikinta yana jan hankalin jama'a ta musulmi. Bayan ya gama, sauran jama'a suka zo suka yi mubayi'a, suka ce su ma sun yarda sun amince shi ne matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan ita ce hanya ta farko, ta hanyar tattaunawa jama'a su yi shawara su ga wanda ya dace su zaɓa, to ta nan mutum yake zama shugaba a musulunci. Kamar yadda kuma lokacin da Umar, Allah ya ƙara masa yadda, ya kwanta rashin lafiya, wasu manya-manya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo suka ce ya Umar, ya kamata ka ayyana mana wanda zai zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ka. Umar, Allah ya kara masa yadda, sai yake ba su amsa, yake cewa in har ban bayyana muku ba wanda zai zamanto khalifa bayana, yace to tabbas wanda yafi ni matsayi, yafi ni daraja, yafi ni daukaka abun Allah subhanahu wataala, ya koma zuwa ga Ubangijinsa bai ayyana cewa wane shi ne khalifa bayan shi, yana nihiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya, manzon Allah bai sarraha ba cewa wane shi ne khalifa ta. kamar yadda ɗan Shi'a suka kirkiri ƙarya suka ce manzon Allah yayi wasiya cewa Aliyu shine khalifar sa aka nuna masa fin ƙarfi aka kwaci aka kuye kuma wannan wasiya yace kuma in har na ayyana muku cewa wani shine khalifa bayana yace to tabbas wanda yafi ni daraja yafi ni matsayi abun Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyana cewa wani shine khalifa bayan sa yana nihi wa Abubakar Allah ya kara masa yadda domin Abubakar lokacin da ya kwanta rashin lafiya ya kirayi manyan manyan sahabbai ya shawarci su yace ina neman shawara ku me kuka gani Umar ya zamanto shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayana dukkan waɗannan jama'a ta sahabbai waɗanda suka hada agun Abubakar suka ce mun yarda mun amince mun ba da goyen baya da haɗin kai akan wannan ra'ayi naka Umar shi ya dace ya zamanto khalifa bayan ka a lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda ya rubuta takarda wasiya ce alƙawari ne cewa Umar shine khalifa bayan sa to dan haka dai a takeice wannan ya nuna a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda sai ya hada mutum shida daga cikin manyan manyan sahabbai Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Talha ibn Ubaydillah Az-Zubair ibn Al-Awwam Abdurrahman ibn Auf Sa'd ibn Abi Waqqas su shida yace ku je ku yi shawara ku tattauna a cikin ku ku zabi daya ya zamanto shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane shida suka je suka tattauna a ƙarshe suka fitar da Usman cewa shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai wannan ita ce hanya ta farko kenan jama'a su yi shawara su ga wane ne yafi dacewa su zaba a matsayin shugaba hanya ta biyu shi shugaba wanda yake mai ci kenan yayi wasiya ya rubuta takarda cewa wane shine khalifa bayana kamar yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda ya rubuta takarda yayi wasiya cewa Umar shine khalifa bayan sa wannan ita ce hanya ta biyu hanya ta uku shine juyin mulki duk wanda yazo yayi juyin mulki ya nuna fin karfi ya karbi wannan kujera ta mulki da karfi to har ya kai jama'a suna ambaton shi cewa shugaba to anan ya zama wajibi ai masa da'a an gane ku ai masa da'a amma dukkan a cikin waɗannan yanayi ya zamanto shi shugaban ya alƙalantar da alqur'ani da sunna an gane ku ya mai da alqur'ani da sunna a matsayin cewa su ne doka to a wannan lokaci yi masa da'a ya zama wajibi kuma maganar fito na fito da shi haramun ne duk abin da yace ayi ko yace a daina dole ai masa da'a matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa duk lalacin sa duk fasikancin sa to dole ai masa da'a an gane ku lalacewar shugaba baya hana baya nuna cewa a bijire masa lalacin sa na kanshi ku kuma iya abin da yake kanku na haƙƙin Allah ku yi masa da'a ku ji ku bi game da duk abin da yace ku yi ko ku daina matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa amma idan kafircin shugaba ya fito fili ya bayyana kafiri ne ya yarda ya bar musulunci to anan jama'a in suna da karfin da za su iya kawar da shi gabarin wannan kujera ya zama wajibi su yake shi su kawar da shi su kawo wanda ya dace amma in kafircin sa ya fito fili kuma jama'a ba su da karfin da za su gusar da shi gabarin wannan kujera to fito na fito da shi haramun saboda barnar da za ta biyo baya ta fi gyaran da ake nema yawa Allah kadai ya san adadin rayukan da za su salwanta Allah kadai ya san dukiyar jama'a wadda za ta salwanta a wannan fito na fito da shi nassi ne na hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku ji ku bi ga duk wanda yake shugabantar ku an gane ko hakanan wa'ala asaratin koda ya nuna san kai da handama akan
maza Allah sai ya fada sai ya ce illa an taraw kufran bawahan fihi indakum min Allah burhan, sai idan kun ga kafircin sa a bayyane ya fito fili kuma kuna da hujja daga gun Allah subhanahu wataala alqur'ani ko sunna wanda yake tabbatar da kafircin sa, to a lokacin nan ne ya halatta ku yi fito na fito da shi ku yake shi, amma sai in kuna da ikon da za ku kawar da shi. To shine anan a takaice dai malam ya zo da wannan mas'ala, wadda wannan mas'ala ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa, kenan duk mutumin da jama'a suka haɗu suka yarda da shi a matsayin shugaba suka yi masa mubaya'a, to anan baya halatta a yi fito na fito da shi a bijire masa, ko kuma ya zamanto da ƙarfin tsiyaye karɓi wannan mulki kuma yayi rinjaye jama'a suna kiran shi shugaba, to baya halatta kuma anan jama'a su yi fito na fito da shi. Amma dukkan waɗannan malamai sun yi bayani ya zamanto ya alƙalantar da alƙur'ani da sunna. Za mu tashi gaba ta gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل مهدفة في الدين بدعة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجعة والمؤتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلالة وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مصابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مالم الله يجي كنسا نافقا ومن السنة مالم يكي چيوا ينا دغا خنير منظم الله صلى الله عليه وسلم. Abinda ake nihi da sunna anan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma tare da cewa da yawa malaman aqida sukan yi amfani da lafazin sunna suna nihi aqidar ahlus sunna wal jamaa kenan, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina al'umma akan ta. Shine kenan malam yace wa minas sunna, kenan yana daga aqidar ahlus sunna wal jamaa, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya dora al'umma akan ta. Hijranu ahlil bid'ah, kaurace ma yan bid'a, wa mubayanatuhum, wato da raba hanya da su, ma'ana kai hannun riga da su. Kaurace ma waɗanda suke ƴan bid'a, nassi ne na Alƙur'ani kuma hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun wuce a lissafa. Daga cikin ayoyi na Alƙur'ani wanda bayanin su a fili yake game da kaurace ma ƴan bid'a, fadar Allah subhanahu wataala a can cikin suratul Nisa
ubangiji ta'ala ke fada wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri innakum idza mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ubangiji ta'ala ke fada wa qad nazzala alaykum fil kitabi, tabbas ubangijinku ya saukar a cikin wannan littafi na Alkur'ani. An idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirci mata, wa yustahza'u biha ana izgidi da ayoyin ubangijinku Alkur'ani ko sunna. Ubangiji ta'ala yace fala taq'udu ma'ahum, kar ku ci gaba da zama da su waɗannan masu kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala masu izgili da ita, hatta ya hudu fi hadisin gairi, sai idan sun kutsa cikin wani zance wanda yake na daba sai sun canza sheka. Wannan kenan ga mutumin da ba zai iya hanawa ba, idan za ka iya hanawa ya zama wajibi ka hana. Saboda manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adha'u al-iman. In zaka iya hanawa ya zama wajibi ka hana, idan ba zaka iya hanawa ba ka tashi ka kaurace ma gun wannan ya zama wajibi. An gane ku, dole ka tashi ka bar gun. In ya kasance ba yadda za ka yi, ba za ka iya tashi ka bar gun a kan larura, to wannan kuma dole ka kyamaci abin da zuciyarka. An gane ko, yana hakan yana iya kasancewa ba yadda za. Yanzu kun hada a cikin jirgi, wani yana izgili da ayoyin Allah yana kafirce mata, ko kuna cikin mota kuna cikin tafiya, ba yadda za a yi, dokar daji ce ba za ka iya sauka ba ka bar wannan mota, kai kuma ba za ka iya hana shi ba, ka faɗa kuma ya ki shi, to sai ka kyamaci abin da zuciyarka har akai lokacin da Allah ya raba tsakaninka da shi. Shine Allah yace fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghayri, sai yace innakum idzan misluhum, lalle ku idzan, in har kun ci gaba da zama da su kun ki tashi. Ubangiji ta'ala yace ku san da cewa ku da su duk daya, domin yarda da kafirci kafirci ne, duk wanda ya yarda da kafirci shi ma ya kafirta. Wannan aya malamai suka tabbatar da cewa dalili ne wanda yake wajabta ma mumini kaurace ma ɗan bid'a. Ka koma cikin tafsir na al-Imam al-Qurtubi da tafsir na al-Imam Shawkani, zaka ga bayani mai gamsarwa game da ma'anar ita wannan aya akan kaurace ma ɗan bid'a. Saboda ɗan bid'a sukan yi izgili da ayoyin Allah, a dauki ayar Allah a jirkita ta a bata ma'ana wata ma'ana ta daban, ma'anar da ba haka ta zo ba. Wannan duka yana daga cikin izgili da ayoyin Allah. Aya ta biyu fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratul an'am, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr fa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin. Ubangiji ta'ala yace wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Ubangiji ta'ala yace in ka ga waɗanda suke kutsawa game da izgili da kafirci game da ayoyin mu, ubangiji ta'ala yace kar ka zauna da su. An gane ko, sai sun kutsa cikin wani zance na daban. Fa in ma yunsiyannaka ash-shaytan, in shaytani ya mantar da kai ka ci gaba da zama da su, ubangiji ta'ala yace to fala taq'ud ba'da adh-dhikra, bayan tunawa kar ka ci gaba da zama da su, maza ka tashi ka bar gun. Ubangiji ta'ala yace fa in ma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalim, bayan tunawa kar ka ci gaba da zama da mutane waɗanda suke masu zaluntar kawunansu. Ita ma wannan malamai suka ce tana tabbatar da wajibcin kaurace ma ɗan bid'a. Aya ta uku fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratu Hud wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar ubangiji ta'ala yace kar ku karkata izuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu in har kuka karkata izuwa gare su kuka ba su hadin kai to wuta za ta damke ku a makomar ku lahira to waɗannan ayoyi uku bayanin su a fili yake game da kaurace ma mubtadi'a sannan akwai ayoyi da dama ayoyin da suke bayani akan alwala wal bara irin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'mini ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى فقدر سيا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا فقدر سيا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء فقدر سيا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين لفدرس يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استهبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون لفدرس يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء da fadar sa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasula har izuwa karshen aya da fadar sa ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allah alaihim kad ya'isu min al akhirati kama ya'isa al kufaru min ashabil qubur dukkan wadannan ayoyi suna bayani akan al wala'u wal bara an gane ko wanda yake sunni ya jibinci dan uwansa ahlus sunna kaurace ma dan bid'a wannan wajibi shine anan malam zai mana misali game da wato irin dan bid'a waɗanda bid'ar su ta kai matsayin kafirci da wanda bata kai kafirci ba wannan dole ne ya zamanto musulmi ya kaurace musu tare da cewa akwai littafai akwai littafi wanda Bakar Abdullahi Abu Zaid Allah ya ji kansa ya wallafa akan Hajrul Mubtadi an gane ko littafi ne wanda kwarai yayi bayani mai gamsarwa a wannan mas'ala da kuma nau'ikan kauracewar kusan fuska ta kai kusan 10 kenan kauracewar yadda take tabbata zaka kaurace masa bangare kaza bangare kaza bangare kaza sai da ya zano bangare kusan 10 to shine anan malam yace wa mubaya na tuhum da nisantar su kenan mutun yayi hannun riga da su shine anan malam sai yace wa tarkul jidali wato da dena jayayya wal khusumat da duk wata khusuma da hayaniya fi dini game da addini an gane ko na misali ayi ta jayayya ayi ta hayaniya game da lamari na addini wannan shi ma abu ne wanda ya zama wajibi a aqidar ahlus sunna wal jamaa anan malam yayi bayani a farko cewa yana daga cikin manhajin ahlus sunna wal jamaa kenan kaurace ma yan bid'a sawa'an bid'a ce wadda take aqdiyya an gane ko wadda misali abu ne wanda yake na bangaren aqida irin bid'a ta khawarij da mu'tazila da sauransu kamar yadda zamu gansu anan ko kuma bid'a ce wadda take amaliya a aikace musamman irin su al-mutasawwifa da sauransu to wannan kaurace musu ya zama wajibi me yasa saboda kauracewar wannan za ta kai su zuwa su shiga hayyacin su su dawo an gane ko za su wa'azi kenan su dawo kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kaurace ma wasu daga cikin sahabbansa musamman mutum uku waɗanda suka yi jinkiri suka ki fita yakin Tabuka kuma babu wani uzuri da zai hana su fita da ya hana su fita Ka'ab ibn Malik da Hilal ibn Umayya da Murara ibn Rabi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaurace musu yasa aka kaurace musu sallama ma ba a yi musu sai da aka kwashe wajen kwana 50 da aka samu wasu kwanuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura musu sakon cewa su kaurace ma iyalinsu kowa ya kaurace ma matarsa a lokacin nan Ka'ab ibn Malik yace ku tambaya mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin yana nihi mu sake su komai yace a ni dai an ce da ni in ce da ku ku kaurace musu a lokacin nan Ka'ab ibn Malik yace ma matarsa je ki gidanku har mu ga yadda Allah zai kasantar da lamarin an kaurace musu ko sallama ba a yi musu sai da aka kwana 50 rancukon kwana 50 ana gama sallar asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma sahabbansa ku riƙe albashir waɗannan mutane uku wanda aka jinkirta lamarin su Allah ya turo mun sakon cewa ya karbi tubansu fadar sa laqad taballahu ala an-nabiy wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim wa ala ath-thalathati alladhina khulifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم to kaga yanzu wannan su bid'ar su a aikace ne an gane ku mazala sallallahu alaihi wasallama ya kaurace musu yasa aka kaurace musu ko sallama ba a yi musu tsawon kwana 50 har Allah ya turo sakon cewa a ya karbi tubansu to shine malam yace dabarin jayayya da duk wata kusuma game da lamarin addini dan haka wannan baya daga cikin manhajin ahlus sunna wal jamaa a zo da irin waɗanda suke mubtadi'a a zo a yi tajidali a yi tajayayya wannan kwata-kwata bai dace ba amma in har ya kasance tattaunawar da za a yi domin fitar da gaskiya ne to wannan ba matsala wannan ba laifi akan iya yi amma na a zo a ce ku zo ku zauna wanda an san yan bid'a a zo a zauna a ce a tattauna mas'ala to anan akwai illar da za ta biyo baya kenan kamar an nuna da su da waɗanda suke ahlus sunna duk ɗaya ne kenan gaskiya ce ake nema a wannan kenan anan so da yawa jama'a wasu za su rubu saboda shi irin waɗannan al'amari na bid'o'i da za a ringa tallar su ana jayayya ana hayaniya kamar ana dada musu gishiri ne ana watsa su cikin jama'a iya abinda kawai in bid'a ta bayyana wani ya zo ya jefa bid'ar sa to sai a tashi ayi masa ranti amma na a zo ana yada ta wannan kamar ana yada ta ne a cikin jama'a saboda ta wannan hanya da yawa wasu sukan samu wata shubha a cikin lamarin su na addini to shi yasa duk wata jayayya da duk wata hayaniya wannan baya dacewa yanzu misali kamar yanzu a ce yanzu bai yahude ya zo ya zauna da shi da wani musulmi a ce za a tattauna tattaunawar mai za a yi wannan an san magaryaci ne akan ƙarya yake wannan shi kuma mai gaskiya ne akan gaskiya yake wanda yake cikin musulunci sai dai a zo a zauna da shi bai yahude domin a ganar masa da gaskiya a kafa masa hujjoji in Allah ya masa dace ya karba amma na a zo a ce a zauna za a tattauna tsakanin yahudanci da musulunci wata tattaunawa ce za a yi ƙarya da gaskiya ya za a yi su haɗu a guri ɗaya ko wani wanda yake dan mishin a zo a ce za a zauna tsakanin shi da musulmi a yi muhawara a tattauna wanda shi wannan an san makaryaci ne akan ƙarya yake kai ko musulmi mai gaskiya ne akan gaskiya kake to irin wannan tattaunawa kwata-kwata ba ta halatta amma misali wanda yake da wata shubha an dan samu wani sabani akan wata mas'ala ta addini to na a zo a zauna a tattauna domin a fito da gaskiya wannan ba laifi bane ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi irin wannan munakasha da muhawara tsakaninsu haka magabata tabi'ai da atba'u tabi'in sun yi irin wannan munazara to shine malam sai yace shine sai yace wa tarkun nazari wato fi kutubil mubtadi'a malam yace da daina wato nazari a cikin littattafai na yan bid'a ka dauki irin wannan littattafai na su kai ta nazari kai ta nazari wannan shi ma ya ci karo da manhajin ahlus sunna wal jamaa me yasa saboda duk me haka yana famar jefa kansa ne zuwa ga halaka musamman ma ga waɗanda suke dalibai waɗanda diddigen su bai tabbata ba a fage na ilimi na ka dauko irin waɗannan littattafai kana wani nazari a cikin su to ka kusa jefa kanka zuwa ga halaka zaka ci karo da wata shubha wanda warware ta sai an sha wahala shi yasa ai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga takadduna littafin at-taura a hannun Umar Allah ya kara masa yadda ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faci manzon Allah ya fushi yake cewa a mutahawwi kuna antum ya Umar yanzu fada-fada za ku ringa yi kuna yayime manzon Allah ya ce tabbas wannan hanya fa na zo muku da ita faraƙal babu wani duhu-duhu a kanta daranta kamar yinin ta yake don haka ɗaukan irin waɗannan littattafai mutum ya ringa karantawa wannan duka ya saba ma manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a shine malam yace wa tarkun nazari wato da daina nazari fi kutubil mubtadi'a a cikin littattafai na ƴan bid'a malam yace wal isra'u ila kalamihim wato da karkata zuwa sauraron zancen su an gane ko karkata zuwa sauraron su wannan shi ma hadari ne wanda yake babba shi yasa asali manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a dalibai a gina su akan aqida wadda take tacecciya aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a wannan shine asali amma duk abin da ya shafi wata gurbatacciyar aqida da wata muhawara da wata munakasha da za a zauna a yi da su to wannan duka abu ne wanda yake ya ci karo da manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a saboda me haka yana famar jefa kansa ne zuwa wata fitina shi kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu umarni lokacin da yake bada labarin kullowar dajjal manzo Allah yace duk wanda ya ji labarin sai ya ta kanshi an gane ko domin ita fitina guje mata ake duk abinda an san fitina ne to karka tinkare ta kai famar guje mata shine anan kenan zaka ga wasu daga cikin jama'a ta musulmi wai kaga mutun ya dauki waye bible waye yana famar karantawa to ka karanta ka fa'idanci me ka karanta ka fahimci me Allahumma anan kadai wanda malamai suka bada damar da zai iya karanta irin waɗannan littattafai na mubtadi'a na ƴan bid'a shine malami wanda diddigen shi ya tabbata a fage na ilimi wanda shi ma karanta wanda yake a ba karantawa ba haka kawai don jin daɗi a dan ya samu makama wanda zai kafa hujja akan su an gane ku wanda zai kafa hujja akan su ya nuna musu ƙaryar su cewa a littafin su ma gaya abu kaza ne to amma wanda yake jigari sabon dalibi da wani wannan yin haka zai jefa shi zuwa ga halaka Allah ya kare mu to shine anan da malam yake faɗa sai ya ce wa wal isga'u ila kalamihim wato da karkata zuwa wato sauraron zancen su malam sai ya ce wa kullu muhdathatin bid'a dukkan wani abu da aka farar da shi aka kage shi to wannan sunansa bid'a an gane ko sunansa bid'a a musulunci kuma babu wata bid'a mai kyau duk wanda yayi da'awar cewa akwai wata kyakkyawar bid'a to wannan cin gyaran Allah ne da manzansa bi ta da kulli ne yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin al-Imam Malik Allah ya ji kansa da ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaykum wa raditu lakum al-islam dinan al-Imam Malik sai yake cewa mun za'ama anna fil islami bid'atan hasana faqad za'ama anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سيئتي فما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا يتي دوان ديري تيوا أمسلنتي أكوي وتبري أكيكيوا
to ya rai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haƙinci manzancin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya dora masa, ma'ana ya koyi wani abu bai isar ba. Yace domin Allah ya faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addininku, kuma na cika ni'imata akan ku, kuma na yarda muku da musulunci a matsayin addinin da zai amfani ne shi a gona. To dan haka ka dauka a hankalci duk abin da aka ce cikakke ne, to baya bukatar kari. Shine muka yi misali, muka ce cika kofi da ruwa, sai ka ba yaro wanda ya dan fara wayo ka bashi ruwa a kofi, ka ce yaje ya cika wancan kofi, ka ji amsar da zai baka, ja zai maka a ciki. To kaga duk abu wanda yake cikakke baya bukatar kari, domin shi dan bid'a yana nuna cewa musulunci bai cika ba. Manzon Allah ya koye wani abu kamar yadda al-Imam Malik ya faɗa, yace duk wanda ya rai cewa akwai bid'a mai kyau, to ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa ya haƙinci ubangijinsa. To shine anan malam yace wa kullu muhdathatin bid'a, dukkan wani abu da aka farar da shi a cikin wannan addini malam yace bid'a ne. Sai yace wa kullu muttasimin, dukkan wani mai alamtuwa bigairil islami, ba da musulunci ba, ba wata alama ta musulunci ba, yace fa huwa mubtadi, wannan dan bid'a ne. Malam sai yace karrafiba, wato kamar ɗan shi'a, an gane ko, su ne rafida. An musu wannan lakabi na cewa rafida lokacin da suka tambayi wato Zaid ibn Ali, suka ce masa me zaka faɗa game da wato waziran, me zaka faɗa game da Abubakar da Umar, sai ya yi yabo da jinjinawa akan Abubakar da Umar, yake cewa waɗannan yace wazirai ne na kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutane ne waɗanda Allah ya zaɓe su suka zamanto fadawan kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutane ne waɗanda suka sadaukantar da rayuwarsu, suka sadaukantar da dukiyarsu, suka mara masa baya domin isar da sabon Allah. Da yayi yabo da jinjinawa ga Abubakar da Umar, sai suka kakkaɓe shi, suka watsar da shi, suka ce mun raba hanya da kai. Daga wannan lokaci malamai suka musu lakabi, ake ce musu rafida, sune yan shi'a. Shine malam yace kar rafida, wato kamar yan shi'a, wanda su wannan tushen aqidar su kafirci ne, wanda yana daga cikin abubuwan da ya kafirtar da su kudirin cewa shugabannin su limamman su ma'asumai ne. An gane ku, ma'asumai ne, duk abin da suka yi ba aikin sako bane, su ba sa saba ma Allah, babu wani wanda yake da kisma in ba annabawan Allah ba. Sannan yana daga cikin babban kuskuren su wanda ya tabbatar da kafircin su da awar cewa shugabannin su limamman su sun san gaibu. Duk wanda ya yi da awar cewa akwai wani wanda ya san gaibu banda Allah ya kafirta, domin ya karyata Al-Qur'ani. Ubangiji ta'ala shi ya faɗa, walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu. Kuma ya faɗa, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Kuma shine ya faɗa, ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum ala al-ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha. Kuma shi ya faɗa ga manzansa, ya faɗa kowa ya ji, qul la aqulu lakum indi khaza'inu Allahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Kuma a cikin suratul A'raf, qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani su. Kuma shi yace alimu al-ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. To dan haka su ɗan shi'a suna da awar cewa waɗannan limammai nasu sun san gaibu, wanda wannan aqida ce wadda ta kai su zuwa kafirci. Sannan kuma yana daga cikin abin da ya tabbatar da kafircinsu yadda suke istigasa da neman taimako da roƙon biyan buƙata ga waɗanda suke mamata, waɗanda suke limammansu.
wanda sarrafa addu'a ga wani ba Allah ba wannan kafirci ne domin addu'a ibada ce wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahra yana daga cikin abinda hallo ya kara kafirtar da su shine sun tafi a iya aqidar su cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su sun yi ridda sun bar musulunci sai mutum uku kawai dukkan su wai sun kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na daga cikin abin da ya kafirtar da su zagin waɗannan manyan sahabbai Abubakar da Umar da zagin Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aibanta ta da abinda Allah ya kubutar da ita kazafin da aka mata cewa ta yi zina har yau a wurin ƴan Shi'a Aisha a matsayin mazinaciya take malamai suka ce duk wanda ya jefi Aisha da abinda Allah ya kubutar da ita to ya kafirta domin ya karyata Al-Qur'ani to kaga wannan wato su ne mafi sharrin ƴan bid'a shi yasa malam ya gabatar da su a wajen kawo misali yace kan rafida kamar ƴan Shi'a sai yace wal jahamiyya malam yace da jahamiyya su ne mabiyan Jaham ibn Safwan wanda Jaham ibn Safwan shine ya assasa wannan firqa ta jahamiyya wanda wani shugaba daga cikin shugabannin musulmi a lokacin da yake jagorancin al'umma ranar layya yace jama'a ku suna kusantar ubangiji da yanka layyar su yace yau ni kuma da Jaham ibn Safwan zan yi layya da shi zan kusanci ubangiji da shi saboda kafircin shi ya tabbata a gaban jama'a aka zo aka yanka shi a ranar layya wanda yana daga cikin mafi girman batar su gaba ɗaya shine wanda ya huddo aqidar kore sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa gaba ɗaya dukkan sifofin Allah subhanahu wata'ala da sunayensa gaba ɗaya ya kore duk wanda ya kore wannan kare kare babban kablasar ya hau kan shi ya kafirta malamai suka zauna suka bada fatawar cewa ya kafirta a lokacin nan wannan shugaba ya yi layya da shi kuma shine ya huddo maganar cewa bawa ba shi da wato wata kudura ba shi da wata mashi'a ta shi ma'ana wai shi bawa yadda ka san tamkar gashin tsuntsu ne a inda iska take bugawa sai yadda ta kada shi duk abin da kai ba kai ba kai a Allah ne ya sa kai in mutum ya sha giya a Allah ne ya sa ya sha ba shi bane bai sha in me yayi a Allah ne ya sa shi kawai gawa tamkar gawa ce a hannun mai wanke ta sai yadda ya juya ta shi ya huddo wannan aqida ya watsa ta kuma yana daga cikin aqidar su su jahamiya cewa kawai shi imani kawai sani ne ma'arifa ne in dai ka sani abu da zuciyarka kai mumini ne an gane ko koda baka yi kalima ta la ilaha illallah in dai a zuciyarka ka san da Allah cewa akwai Allah to shikenan ka zama mumini kuma mai cikakken imani kaga a wannan aqida ta shi fir'auna mumini ne cikakke domin Allah ya faɗa wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa kuma annabi Musa mai ya faɗa masa laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair kuma a aqidar wannan tashi iblis ma mumini ne an gane ko a wannan aqida tashi iblis ma mumini ne me yasa saboda ai ya san Allah domin yana rantsuwa da ubangiji fa bi izzatika la ubuwiyannahum ajma'ina to shine malam sai ya ce wal khawarij wato da khawarijawa sune ƴan tawayen musulunci waɗanda suka yi fito na fito a lokacin Aliyu Allah ya kara masa yadda suka fito suka yaki Aliyu wanda dukkan su sun haɗu wato a cikin abin da yake a aqidar su duk wanda ya aikata babban laifi to ya kafirta kuma in ya mutu dan wuta ne zai dawoma a wuta su a aiki wanda yake na sako in ƙarya mutun yayi ya kafirta in sata mutun yayi ya kafirta in zina mutun yayi ya kafirta in kwace mutun yayi ya kafirta kuma in ya mutu akan haka bai tuba ba a aqidar su dan wuta ne kuma zai dawoma a wuta kuma su ne waɗanda suka kafirtar da Aliyu
kafin Aliyu Usman Allah ya kara masa yadda a ƙarshen khalifancin shi shi ma sun kafirtar da shi su kawai suka kafirtar da Usman suka kafirtar da Aliyu suka kafirtar da Zubair ibn al-Awwam Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ma sun kafirtar da ita suka kafirtar da Talha ibn Ubaidillah suka kafirtar da Muawiya da Amr ibn al-As da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗaya suka halatta jinanan al'umma ta musulmi suka halatta dukiyarsu su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bada sifar su yake cewa yamruquna min ad-dini kama yamruqu samu min ar-ramiya suna fita daga cikin addini yadda ka san kibiya take fita daga cikin wato shine baka idan an halbata yanda in ta fita ba ta dawowa manzo Allah yace duk inda kuka hadu da su manzo Allah yace ku kashe su to su ne khawariji waɗanda suke kafirtar da jama'a ta musulmi kuma suke halatta jinin jama'a ta musulmi da dukiyarsu to su ma wannan suna daga cikin mafi sharrin yan bid'a su ne malai yake zanuwa sai yace wal qadariyya wato da jama'ar da ake kiransu al qadariyya wanda su kwata-kwata sun kore alƙadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala su a aƙidarsu a'a ba Ubangiji ta'ala bai san ba abinda bayin shi za su aikata sai in sun aikata a lokacin nan zai sani maganar cewa Allah ya kaddara komai duk abinda zai wakana har zuwa kiyama ba su yarda da wannan ba wai kai bawa kai ne kake halittar aikinka ba Allah bane ya halicci aikinka kuma wannan aiki da zakai sai in kayi shi ne Allah zai san cewa kai amma a yanzu bai san ba cewa wani zai yi kaza nan gaba to su ma wannan aqidar su ta kai su haddi na kafirci sannan malam sai yake cewa wal murji'a wato da murji'a su ma wasu jama'a ne na daban su kuma menene aqidar su sun ware aiki cewa baya cikin jumullar imani imani daban aiki daban su a aqidar su in kace la ilaha illallah ko baka taba yin sallah ba duk shashancin da kake wannan baya hana ka shiga aljanna kawai in dai kace la ilaha illallah kai mu'mini ne mai cikakken imani kar ma ka yi sallah kar ka yi azumi kar ka yi komai duk wani aiki na sako kar ma ka rage aljanna ita ce makomar ka a aqidar an gane ko su murji'a su sun dauki imani cewa kawai in dai mutum ya ce la ilaha illallah an gane kuma shi aiki daban aiki baya kara imani aiki na kwarai baya kara imani aiki na sako baya rage imani a gurinsu to su ma wannan suna daga cikin mafi sharri yan bid'a wannan murji'a malan sai ce wal mu'tazila wato da mu'tazila mu'tazila su ma wasu firka ne waɗanda suke mabiyan Wasil ibn Afa wanda shi Wasil ibn Afa almajiri ne na al-Hasan al-Basri an gane ko lokacin da aka zo akan mas'ala ta wanda yake aikata babban laifi menene matsayin shi shi Wasil ibn Afa sai ya tafi akan sabani yadda aqidar ahlus sunna wal jamaa take a aqidar ahlus sunna wal jamaa mutumin da yake aikata babban laifi matukar bai halitta wannan aiki ba mumini ne mai rigaggen imani ko kace masa fasiki in ya mutu akan wannan babban laifi ba tare da ya tuba ba lamarin shi na ga mashi'a ta Allah subhanahu wata'ala yana karkashin mashi'a ta Allah bawa ne nashi in ya ga dama yayi masa afuwa ya gafarta masa ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi gurgurdan laifinsa a ƙarshe komun kankantar imanin shi za a kai shi aljanna wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa shi Wasil ibn Afa sai ya ce shi bai yarda ba shi kawai wanda ya aikata babban laifi yana nan tsakanin huwa fi manzilatin bainal manzilatayn yana wani matsayi tsakanin matsayi bi shi ba mumini ba shi ba kafiri ba kuma in ya mutu dan wuta ne kuma zai dawoma a wuta sai ya kaurace ma makarantar shi al-Hasan al-Basri sai ya koma gefe sai aka ambace shi da shi da almajiran shi waɗanda suka koma gare shi sai ake kiran su almu'tazila waɗanda suka ware suka koma gefe to wannan shine ya assasa wannan mazhabi na mu'tazila an gane ko wannan jama'a ta mu'tazila wanda aqidar su ta saba ma aqida ta ahlus sunna wal jama'a to shine malam sai yake faɗa sai yace wal karramiyya da waɗanda ake kiran su karramiyya sune mabiyan Muhammad ibn Sa'id ibn Karram an gane ko Muhammad ibn Sa'id ibn Karram mabiyansa sune ake kiran su karramiyya wanda su ma mafi shahar mummunar faɗa daga cikin maganganun su shine tabbatar da sifofi na Allah subhanahu wata'ala tare da wuce iyaka an gane ko wuce iyaka suna kamanta Allah subhanahu wata'ala wato da halittunsa wanda kuma a babi na imani su ma kaulin su kauli ne na murji'a su karramiya su ma sun tafi akan cewa kawai in dai kace la ilaha illallah to matsayinka kawai mumini ne ko baka sallah ko baka azumi duk aikin saban da kake aikatawa kana nan a matsayin kawai mumini kake shine malam sai yake faɗa sai yake cewa wal kullabiyya wato da kullabiyya su ma wata jama'a ce ta daban yan bid'a wanda ake mabiya ne na Abdullahi ibn Sa'id ibn Kullab an gane ku su ne ake danganta kenan wanda ake kiran mabiyansa da cewa kullabiyya kenan mabiyan Abdullahi ibn Sa'id ibn Kullab wanda shi kuma ya kore dukkan sifofin Allah subhanahu ya kore wasu sifofi na Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ya tabbatar da wasu wasu sifofin ya kore wasu sifofin kuma ya tabbatar da su to su ma suna daga cikin jumlar yan bid'a malam sai ya ce wassalima da waɗanda ake kiran su as-salima su kuma an danganta su ne zuwa wato Abu Abdullahi Muhammad ibn Ahmad ibn Salim al-Basri wanda Allah ya masa rasuwa hijira tana shekara 297 wanda su yana daga cikin aqidar su wato shine wato sufiyanci da kokarin shine difa'i ba da kariya gare su su sun tafi akan cewa wato wai anan duniya wato waliyansu suna iya ganin Allah su waɗannan as-salima cewa wai mutum zai iya ganin Allah ido da ido a nan duniya wanda wannan ya saba ma al-Qur'ani ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ka ga ubangijinka daren da aka tafi saman bakwai da kai manzon Allah ya ce nurun annara yace haske ya sha makanci tsakanina da shi yaya za a yi in gaishe to hatta da manzon Allah ya tabbatar da cewa bai ga ubangijinsa ba to amma wani yayi da awar cewa wani yana iya ganin Allah a wannan sarari a wannan rayuwa ta duniya shi yasa wani malami yake cewa wa man qala fi dunya yarahu bi ainihi fa zalika zindiqun tagawa tamarrada malam sai ya ce wa naba'irihim da makamantansu waɗannan misallai ne malam ya kawo waɗanda suke mafiya sharrin yan bid'a su ne anan malam ya ambata sai ya ce fa hadhihi firaqud dalali waɗannan jama'u ne waɗanda suke nabata wadawa'iful bid'i su ne jama'u waɗanda suke na bid'a malam ya ce a'azana Allahu minha Allah ya tsare mu ya ba mu kariya game da su sai yace wa amman nisba malam yace sanade kai dangane ila imamin zuwa wani shugaba fil furu'i akan abin da ya shafi rishu na hukuncen addini ka tawaifil arba kamar wato waɗannan jama'u guda hudu ma'ana hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila malam yace fa laysa bi mazmumin wannan ba abin zargi bane dan ka danganta kanka zuwa malikiya kace kai ba maliki ne ko kuma ka danganta kanka zuwa shafi'iyya cewa kai ba shafi'i ne ko kuma zuwa hanafiya ko zuwa hanabila wannan duka malam yace fa laysa bi mazmumin wannan ba abin zargi bane an gane ku iya abin da yake abin zargi na in ka danganta kanka zuwa ga malikiya to ka ringa kushe sauran mazhabobin kana bata su kana kiyayya da su ko kuma ka danganta kanka zuwa ga malikiya ya zamanto kai ta'assubanci baka bin dalili kai kawai duk abin da malikiya ta faɗa ko ya saba ma aya ta alqur'ani ko ya saba ma hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce cewa kai akan abin da malikiya ta faɗa kake to wannan shine abin zargi amma naka zaman tuba maliki amma ta duru ma addalil duk inda dalili yayi nan kake to wannan shi ba abin zargi bane kuma wannan shine abin yabo shine malam yace wa amman nisba sanadi danganta kai ila imamin zuwa wani shugaba daga cikin shugabanni na musulunci fil furu'i abin da ya shafi furu'a ma'ana rishu na mas'aloli na addini domin aka ce al usul abin da ya shafi kenan mas'aloli na aqida in aka ce al furu' abin da ya shafi mas'aloli na hukuncen ibada malam yace kattawa'ifil arba kamar waɗannan jama'u guda hudu Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila malam yace fa laysa bi mazmum wannan ba abin zargi bane fa inna al-ikhtilafa fil furu'i rahma malam yace sabani game da abin da ya shafi rishu ma'ana hukunce na ibada malam yace wannan rahma ne to tare da cewa akwai hadisi da ake rawaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa iktilafu ummati rahma sabanin al'umma ta rahma ne wannan hadisi kwata kwata bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku hadisin bai inganta ba sai dai fada ce ingantacciya me yasa saboda wannan sabani yalwatawa ce rahma ce ta ubangiji subhanahu wata'ala yalwatawa ne game da al'umma game da bayinsa amma shi wannan hadisi na cewa manzon Allah ya faɗa cewa sabanin al'umma ta rahama ne wannan bai inganta ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane malam yace wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fiktilafi su waɗanda suke masu sabanin a cikin sabanin malam yace abun yabo ne an gane ko su kamar misali zaka samu kauli cewa su malikiya sun tafi akan kaza shafi'iyya sun tafi akan kaza hanabila su akan kaza suka tafi da abin da yake kama da haka malam yace mahmuduna abin yabo ne fiktilafihim game da sabanin su musabuna me yasa saboda dukkan su kowanne kokarin dace ma gaskiya da yake musabuna fi ijtihadihim malam yace kuma ababan sakauta ma lada ne game da sabanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idan alƙali yayi iya ijtihadin sa an gane domin dace ma gaskiya in ya dace mata yana da lada biyu in ya kuskure kuma yana da lada daya dan haka dukkan wani mujtahidi idan ya dace akan ijtihadin sa yana da lada linki in kwaye kuskure to ba a rubuta masa laifi za a rubuta masa lada guda kamar yadda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam yace musabuna ababan sakauta ma ne da lada fi ijtihadihim game da ijtihadin su waqti lafuhum rahmatun wasi'a malam yace sabanin su rahma ce wadda take mayar waciya fadadawa jin kai ne na Allah subhanahu wataala game da yalwata ma bayin sa sai yace wattifaquhum kuma haduwar su malam yace hujjatun qati'a hujja ce mai yanke shakka in dai aka ce malaman al'umma sun yi ijma'i akan wata mas'ala sharda na ijma'i suka tabbata to wannan hujja ce mataki ne na uku daga cikin adillatu shar'iyya alqur'ani sunna ijma'i sannan qiyasi in ya cika sharadin shi shine yace wattifaquhum wato haduwar su akan wata mas'ala gaba ɗayan su su haɗu babu sabani malam yace hujjatul qadi'a hujja ce wadda take mai yanke shakka malam sai yake faɗa nas'alullaha an ya asimana minal bid'i wal fitna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da girman sa da buwayarsa
ya ba mu tsaro da kariya min albidai game da bid'o'i wal fitna da dukkan wasu fitintunu muna roƙon Allah ya kare mu wayuhiyana ala alislam wa sunna muna roƙon sa ya rayar da mu akan wannan musulunci da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko kana musulmi ka zamanto ahlus sunna wannan ba karamar ni'ima bace an gane ku musulmi sun wuce alissafa waɗanda suke raye a duran ƙasa a yau amma sun yi hannun riga da musulunci shi yasa anan ma da yake addu'ar cewa Allah ya raye da mu akan musulunci wa sunna da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanto masu biyar shi sau da kafa shine ya ƙara akkadawa yace wa yaj'alana muna roƙon Allah ya sanya mu mimmani taba'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil hayati mu zamanto masu biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan rayuwa ta mu ta duniya wa yahshurana fi zumratihi ba'dal mamati bayan mutuwar mu kuma Allah ya tara mu a cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatihi da jin kansa wa fadlihi da kyautarsa amin yace ya Allah ka karbi addu'ar mu da wannan muka zo karshen wannan littafi da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.